أحد. الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجرنا من النار. bayan haka ƴan uwa musulmi da muke tare a wannan masallaci da ma waɗanda suke sauraron muryoyin mu daga nesa, muna isar da sakon gaisuwa ta addinin musulunci, sakon gaisuwa ta ƴan aljanna. tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillah, kamar yadda muka saba, muna gudanar da tafsirin alqur'ani mai girma duba yan sallar asuba a cikin wannan masallaci. kuma in zamu iya tunawa a bara, mun tsaya ne akan aya mai lamba ta 214 a cikin wannan sura mai dumbin albarka, suratul baqara. yau muna biyu ga watan Ramadan, hijiran fiyayyen halitta, farin jakada, annabin Allah, annabin rahma, manzon Allah, manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, daga Makka zuwa Madina yau shekara 1446, wanda yake daidai da yau biyu ga watan Maris a shekara ta 2025 a kalandar Nasara ƴan Mushal. kuma insha Allah, wannan aya da mai lamba ta 214 din ita za a maimaita karatu, sai kuma mu ci gaba zuwa yadda Allah madaukakin sarki ya kaddara mu iya kaiwa a yau, lura da alaƙan ita wannan aya da irin yanayi da muke ciki a halin yau. aram ma tafaddal.
a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
na'am.
bismillahir rahmanir rahim. أم حسبتم أن تلقوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستكم البأساء والضراء وذلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا والذين آمنوا ما هو متى نسوا الله ألا إن نسوا الله كريم.
الله يسعدك على الخير. وبنجي مدوكين سركي يتي أم حسبتم ونن تنبياتي الله مدوكين سركي يتي باينسا قبادية. am hasibtum yanzu tsammani kuke yi an tadkhulul janna ku shiga aljanna haka kawai sakaka cikin sauki walamma ya'tikum mathalul ladzina kalaw min qablikum tun gabanin irin jarrabawa da aka yi waɗanda suka gabace ku ku bai riske ku ba. Allah ya ce in ba ku sani ba barin dan tsakuro muku kadan ku ji. massathumul ba'sa'u haqiqa kuncin rayuwa bakin talauci ya shafe su wadarra'u da cututtuka wazulzilu kuma Allah madaukakin sarki yace mun jijjiga su hatta yaqulur rasul har sai da manzon nasu yake cewa wallazina amanu ma'ahu da bayin Allah da suka yi imani da shi a wancan lokaci mata nasrullah yaushe ne ne kan taimakon Allah din zai zo. Allah yace ku saurara ku ji inna nasrallahi qarib haqiqa taimakon Allah yana nan tafi a kusa yake yana dab da ku. wanda wannan aya akan ta muka tsaya a bara shekara ta 1445. Ubangiji madaukakin sarki yana baiwa muminai bayin Allah masu imani labari cewa lalle ba a shiga aljanna sai an shiga jarrabawa, sai mutum ya ketare sura'i kala-kala. Aljanna tana da tsadan gaske, kuma tana da saukin shiga ga wanda Allah madaukakin sarki ya saukaka masa. Muna roƙon Allah ya saukaka mana shiga aljanna. Ba shakka a halin da muka tsinci kanmu a yau a Najeriya, muna fama da kuncin rayuwa, rashin abin hannu da makamantansu. Amma kar mu manta, a yanzu a zamanin yau bari ni mana wata tambaya: wane ne a matsayinsa na namiji zaka ga kwarkwata suna zubowa a kansa, ba wai su tsaya a cikin kan ba, saboda sun yi yawa sun hayayyafa, har zubowa suke ta kansa, ta fuskansa, ta gefen kiyarsa da sauransu. Anya akwai irin wannan ku a yau? Babu. Amma kar mu manta, babu wani zamani da ya kai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja da kima. Manzon Allah din da kansa haka ya faɗa: khairul quruni qarni, mafi alkhairin shekaru 100 da mutane suka yi rayuwa a cikin su a duniya, qarni shine shekaru 100 da ni ne rayuwa a ciki. Manzon Allah ya ce: thummal ladzina yalunhum, sannan sai shekaru 100 da za su biyo bayan wanda na gama a cikin su. Thummal ladzina yalunhum, sannan sai shekaru 100 da za su biyo bayan shekaru 100 da suka biyo bayan shekaru 100 da na rayu a cikin su. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, tare da cewon karnin da annabi ya rayuwa a ciki yafi kowanne karni albarka da daraja. Amma fa an samu a wannan karni din akwai wanda kwarkwata, saboda zunzurutun kwarkwatan kansa har zubowa suke ta gemun sa da keya, har jikin rigarsa suna sauka daga kansa. Wanda ana aikin haji, manzon Allah ya ce masa ka je kai aski, ana kiransa Ka'ab bin Ujra. Manzo Allah ya ga kwarkwata a kansa, ya ta nasalu, suna gangarowa saboda sun yi yawa. Kar mu manta, a zamanin manzon Allah ne aka samu mutumin da saboda zunzurutun talauci, wamra'atun mu'minatin iz wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada nabiyyi an yastankihaha kalisatan laka min dunil mu'minin. Manzon Allah yana zaune tare da sahabbai a Madina, sai ga wata baiwan Allah ta taho ta zo ta ce: wahab to laka nafsi ya rasulullah, nazo na baka kyautan kaina ka aure ni, ko kai duk yadda kaga zaka iya yi da ni, ko dai kai ka aure ni ko ka aurar da ni mu ne daga cikin sahabbanka, na kawo kaina kyauta. Manzon Allah ya daga kai ya kalle ta, sai sun kaida kai, to sai sahabbai suka fahimci wani abu: annabi sallallahu alaihi wasallam bai da muradin ƙara aure a wannan lokaci. In kuma ya ce mata a'a, to kuma har ta kare rayuwarta babu wanda zai aure ta, saboda manzon Allah ya nuna baya tarayya da ita. Dan haka manzon Allah shi kuma mutum ne mai cikakken tausayi da jin kai ga bayi, mai cikakken tausayawa da kuma rahama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, duk wani abin da zai sa mutum farin ciki shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Dan haka sai ya gumda bakin sa, bai ce tafi ba, bai ce kuma tsaya ba. Matan da ta ga manzon Allah yayi shiru, bai ce mata komai ba, sai ta nemi wuri ta zauna. Za a dai a san yadda za a yi da ita ai. To tana nan zaune, sai wani daga cikin sahabbai ya ce wa manzon Allah: ah, manzon Allah, na ga kaman baka ce komai ba, zawwiji ni ha auren min ita mana, in lam yakul laka biha haja, idan kai baka da bukatar aurenta. Saboda su sun suna fahimtan haka abin da manzon Allah yake yi a aikace ko kuma yayi shiru, sukan iya fahimtan amsan abu. Wanda ina jin bara, har misali muka yi da wani yaron mota, yaron motan ya ce min shi yana fahimtar abin da ogansa yake nufi. Ya ce idan yayi ham daya, tambaya na yake yi shin akwai sauran city, akwai ragowan city da za mu kara fasinja. Idan yayi ham biyu kuma, yana nufin cewa akwai inda za a saka kaya, in yayi kaza muna tafiya. Da shi yaron mota yake gaya min, to su sahabban manzon Allah saboda yau da gobe sukan fahimci me manzon Allah yake nufi ga wasu abubuwa da zai yi in yayi shiru, ko in yayi kaza, ko in yayi motsi, sun san me yake nufi. Sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah naga kai shiru, saboda haka bisa ga abinda muka saba ne da kullum ina gari baka da bukata da wannan mata, to auren mun ita mana. Manzon Allah ya ce gware kuwa, zan auren maka ita in kana so, je ka kawo sadaki. Ya ce to, sai ya tashi ya tafi da karfin jiki, ya je ya karade dukkanin abinda ya mallaka a duniya, ba shi da komai. Ya dawo, manzon Allah ya ce: manzon Allah, na je na duba ko ban samu komai ba. Manzon Allah ya ce masa haka ne, ya ce gware, ce koma ba a yin aure sadaka. In ji annabi sallallahu alaihi wasallam, ba za a aura maka ita ba kyauta, ka je ka nemo, iltamis walau kataman min hadidin, je ka nemo ko da zobe ne. Mu a yau zaka ga mutum yana da zobe uku hudu a hannunsa, haka ne ko uku hudu, kuma kowane zobe inda zaka bincika akwai zobe guda ɗaya da na gani naira 5,000 ake sayar da shi guda ɗaya. Kwaya ɗaya zobe na yatsa naira 5,000, kuma wani zaka samu irin wannan na 5000 din kamar uku a hannansa, akwai a dama akwai a hagu. To shi wannan zobe guda ɗaya da zai kawo min hadidin na ƙarfi, ba ma mai tsada irin wannan din ba, zoben ƙarfi yaje ya dauko ya kawo a matsayin shine sadakin wannan mata. Manzon Allah ya daura musu aure, yaje ya zagaye dawo ya ce manzon Allah ni fa na zagaya a gidana ko allura ban samu ba, gashi kuma ina son aure ta. Manzon Allah ya ce masa kana so kuwa, ko ba ka je ka nemo wani abu? Sai yaje ya taho da ya ce manzon Allah to bani da komai sai wannan bargon nawa. Wannan bargon shi kadai ne abin da na mallaka a duniya. Manzo Allah ya ce to ya kake tsammani za a yi da bargon? Bata za ka yi kai ka hakura a matsayin sadaki ko kuma rabawa za ka yi? Ya ce ka sani in ka bata kai ba ka da abin da za ka daura, idan kuma ka raba kai ba zai ishe ka ba rabin, ita ma rabin ba zai ishe ta ba, an ci mutuncin bargon. Mutumin nan sai ya koma gefe yana ta tsuma, saboda ga aure ga ci ga rashi, ga aure kusan araha, amma wata dama ta rashin abin hannu ya hana shi mallakan wannan auren. Ƙarshe dai ya koma gefe jikinsa yana rawa sai ya samu wuri ya zauna. Can manzon Allah sai ya ce ma za mu aka min alƙur'an, to ta so mana bawan Allah me kake da shi na tilawan alƙur'ani? Sai ya ce ma i suratu kaza wa kaza, ya raddido ha yana maimaitawa nan kan jikinsa da ƙarfi, saboda yanzu ya gaga nan bagas ya samu. Ina da tilawan suratul baqara wallati taliha a wata ruwaya, na haddace baqara da kuma ali imran. Manzon Allah ya ce ka je ka karantar da ita ashir ayatin ayoyi guda goma na daura maka aure, wannan shine tukwicin ko sadakin karantar da ita, sadakin aurenta shine ka karantar da ita ta iya karatu, wanda su a gurin su a rayuwansu da suke yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam an ce wani ya samu tilawa, ba irin tilawan da muke yi bane a yau, tilawan da zaka ga mutum an ce ayi gabar a cikin tilawarsa da ya haddace, amma shi kuma yamma yake kuma fa yana da haddan wannan tilawan, ta yiwu ma ya karantar da wasu sun iya wannan haddan. To ba irin wannan ba, su in kaga an ce mutum ya haddace aya guda daya, to tabbas ya iya karatun ta tartilan, sannan kuma ya san zai yi aiki da ita a aikace. Kana kallon su kawai zaka ga Qur'ani ne da kafansa. To ka karantar da ta irin karatun da ake koya muku na tilawa da kuma tafsir, qira'atan wa tafsiran. Yace an gama sam'an wa da'atan ya nabiyallah. Manzo Allah ya daura musu aure suka tafi suka tafi. To jama'a mun ji yanzu a wannan zamani namu wane ne za a samu bashi da riga guda biyu? Wani ma wallahi bai san adadin kayansa ba, huluna ma wani bai san adadin hulunansa ba, zai iya kaiwa wanki. Akwai wani mutum da yake bin wankin hula ya ce na gan shi da huluna barkatai, sai ya ce wallahi. Na ce masa yaya dai wannan rasuwa aka yi ne ko menene? Ya ce masu shi suna nan wani mantawa yi. Sai wata ran ya waiwaito zai zo ya ce rafa kawo wankin hula, ya ce kuma nan wasu sun fi wata biyu. Ana kaga mutum saboda hulunan sun masa yawa har ma yakan kai wankin hula ya manta. Takalman kuwa zaka samu mutum kowane kaya yana da takalman da yake sakawa nasa, kaya kala kaza takalmi kaza. Wani mota ne ma zaka samu irin motan da ya shigo, kamar misalin da muka yi a bara din, akwai mutumin da a nan kantin kwari in ka gan shi da kaya to ka duba gun da yake fakin mota, zaka samu kayan da ya sako irin wannan motan saboda wadata. To amma zamanin manzo Allah an samu siffan irin wancan, an samu siffan irin wannan, sannan karka takaita abin a iyasa habai, har shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam an samu lokacin da za a yi watanni uku, ma'ana watanni biyu a cikin watanni uku, hilal hilal guda uku amma a cikin lissafin watanni biyu. Narawul hilal, in jina na Aisha, tirwal hilal, tirwal hilal, muna kallon jinjirin wata, sannan mu sake kallon jinjirin wata, wata ɗaya kenan, mu sake kallon jinjirin wata, wata na biyu amma siffan watanni uku, jinjirin wata sau uku za a kalla, amma dai a tsarin watanni biyu cikakku. Ba a kunna wuta, a haɗa ita ce a kunna wuta domin dafa abinci a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi ibn Jubair ya ce mata ya ummahu, ya ce ya ke jati mata, ya ke mahaifiyata, to me kuke ci? Ta ce masa al-aswadani, baƙaƙe guda biyu. Wama al-aswadani, menene baƙaƙe guda biyu? At-tamru wal-ma, dibino da ruwa. Yanzu wani gida ne a yau suke fama da yunwa, suke fama da talaucin da ba sa iya haɗa tukunya su dafa abinci sai dai su sha baƙin ruwa, ba sarki ba, baƙin ruwa da dibino. Ina ga babu su. du talaucin namu din zaka samu da za a sami yadda za a yi abinci ko da sauki ne. To hakika ba a shiga aljanna sai an fada cikin jarabawa, jarabawoyi kala-kala, jarabawan ba guda ɗaya Allah yake bawa bayinsa. Za a yi jarabawa nau'i kaza, za a wala nabal wannan kuma mun karanta a baya, bishai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bashshiris sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hakika idan kana son ka zamo daga cikin bayin Allah na kwarai, to kai kokarin juriyan hakurin jure wahala. Kada ka dauka cewa Allah madaukakin sarki baya kaunanka ne shi yasa yake jarraba ka da talauci. Kada ka dauka Allah madaukakin sarki baya kaunanka ne shi yasa yake jarraba ka da fari a gonanka ko karancin amfanin gona. Ce wai ni haka kawai gona ta gero nake shukawa bana sai nace farin jarraba dawa da nayi dawa kuma sai bata yi ba. To kaga wannan sai yana kokarin fadawa kuma wani lawani na daban na halaka. Yanzu yayi dawa bata yi ba sai yana kallon Allah kaman wani abu da wanda shede yake nima ya tunzura shi. Yana yin gero yana yi kuma yana samun albarkan gero, to sai ya canja ya koma dawa. To dawa kuma sai bata yi ƴaƴa ba, sai kuma yana neman ya fada lawanin wani abu na daban. To hakika yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki zai sallada wa bayinsa jarabawoyi kala-kala. Daga ciki akwai turo wanda za su ke fitinan mutane, nan da can, kamar yan fashin daji, kamar kidnappers, duka yana daga cikin irin wannan abubuwa din da jarabawa ne wanda zai zo wa mutane. Kana kallo hanyar garinku ne amma in dare ya baka son bi. A satin nan da ya wuce wani bawan Allah a wani ƙauye ta nan Jalam ya je cin kasuwansa ya dawo, a hanyar dawowa wasu ƴan fashin daji suka tare shi tsakanin duka da sara da adda, an irga sun fi goma a jikinsa. Dukansa suka yi tai sai suka ga ya mutu. Ashe bai mutu ba, dauka suke sai da ya zama baya motsi babu rai a jikinsa ya suma. Suka je suka ja shi suka kai cikin daho, suka dau mashin ɗinsa suka daura a kansa. Akwai ƴan cinikinsa da ya yi daga kasuwa da ya ciwo aka yashe wannan kudin. Akwai wayarsa ta hannu aka ɗauke, ba su ɗauke mashin ba amma sun bar shi sun ɗauka ya mutu. Can gida su kuma sun saba yana dawa bayan magariba, shiru bai dawo ba. Akwai ɗan wani ƙauye da yake tsayawa ya da zango ya sha shayi a gurin, aka buga suka ce to ai muna jiransa ya zo ya sha shayinsa da ya saba sha. To daga nan fa sai aka ba sama nema. Hanya sun yi ta karaɗewa saboda su masu dukan nasa bayan sun ɗauka ya mutu sun kai shi can gefe cikin dako sun danne. Masu karaɗe nemansa kai kawo suke ta yi har kasuwa suka ce a nan yi magariba tabbas, amma fa ya tafi tuntuni. To lalle a neme shi. To a sahun nemansa ne a je a dawo. Ba su suka same shi ba har sai da Allah ya sa sanyin dare ya ratsa sai numfashinsa ya dawo. Ya samu ya ja jiki ya fita a jikin mashin din cikin ikon Allah ya zo ta bakin hanya. Sannan suna dawowa sun ma yanke kauna ga samunsa sai gashi. Ya kwatanta musu aka ɗauko mashin din shi ne aka kawo shi wannan asibitin na garin Jena. Asibitin gabar din. Kar ka ɗauka wai abin a can nesa ne ba. A nan a ƙaramar hukumar da ma aka yi wannan shigantaka. Yana nan a TH. To kaga duk wannan yana daga cikin jarabawoyi da Allah madaukakin sarki zai jarrabe mutane da shi. To yanzu wannan shikenan dan an yi masa irin wannan fashi sai ya ce zai daina fita kasuwa? A'a, zai daina ba. Sai dai a ci gaba da addu'a. Kuma lalle yana da kyau shugabanni suke matsawa matuka wurin ganin ana zaƙulo masu irin wannan aika-aika din, kuma ana ladabtar da su irin ladabtarwa da ta dace da mungun aikin da suke aikatawa. To ba shakka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga hali na kunci, sun ga hali na takuri, kuma sun ga hali na jarabawa kala-kala, sun ji yunwa, sun ga bakin talauci, kuma sun ga firgici na barazanan masu kawo hari. Musamman ka dauki Ghazwatul Ahzab, manzon Allah din yana raye, aka yi taron dangi, aka zo za a murkushe annabi da sahabbansa. Wa iz zagatul absar wa balagatul qulubul hanajir watazannuna billahi zununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Allah da kansa yace hakika an jijjiga imanin sahabban manzon Allah a wannan lokacin. Wa zulzilu zilzalan shadida, an jijjiga su hakikanin jijjigawa, sun ga tashin hankali da firgici. Saboda ta ko ina iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, sun zo muku ta ko ina da ko ina. kawai dakaru ne so suke ayi wa manzon Allah da sabon sa kamun kasan gidan biki. Kasan gidan biki ko babu namiji za a kama ta. Ta karashin gudunta mata za su burkushe ta, wani ma kokarin kama wanta ta matsayi mata wuya ta kashe. To haka suka so su yi wa annabi da sahabbai. To amma mu yanzu du'a tashin hankalin da muke ciki din wanne ne kama da wancan? Babu fa. Babu shi. To lalle ba a shiga aljanna kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa alif lam mim a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna. Babu yadda za mu shiga aljanna sai mun shiga jarrabawa. Shi yasa ya ce wala qad fatanna allazina min qablihi. A ci gaba, haƙiƙa mun fitini, mun jarrabi, mun jefa jarrabawoyi kala-kala ga waɗanda suke gabaninku. To lalle mu ma kada mu ɗauka za mu wuce salin alin haka kawai, ka yi ta zama a cikin nishaɗi da walwala. In ka samu haka to shi kenan, wannan wata baiwa ce kuma daga Allah. Akwai wanda Allah baya musu irin jarabawa masu zafi ɗin, wasu kuma Allah yakan musu jarabawoyi masu zafin don ya gaya za su yi. Wallahu ta'ala a'lam. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki daga ƙarshe ya ce hatta ya kula rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Jarabawan takan kai makuran da har sai annabin da kansa da waɗanda suka yi imani tare da shi suna ce to yaushe ne ne kuma Allah zai taimake mu, bayan yanzu gashi mun zo makura ta yadda ana neman amana kisan sauro, amana kisan kiyashi kamar yadda Hausawa suke faɗa, za a amana kisan ƙare dangi masaka. Sannan sai nasarar Allah ɗin ta zo kamar yadda Allah ya ce ala inna nasrullahi qarib. Ku saurara ku ji lalle taimakon Allah a kusa yake, kuma Allah maɗaukakin sarki yakan taimaki bayinsa ne yayin da bayin suka kasance masu kulawa da addini. Babu ko shakka idan muna so mu samu taimakon Allah mu fita a cikin kunci da jarabawa da muke fama da ita, sai fa mun koma ga Allah ɗin kuma 100%. Ba a so mu koma ga Allah 50%, ko 70%, ko 80%, ko 90%. 100% ya kamata mu koma wa Allah, musallama wa Allah komai. A nan ne insha Allah duk wata jarabawa da za mu faɗa ciki Allah maɗaukakin sarki zai samar da mu. Misali guda ɗaya game da wannan, akwai wani bawan Allah da ake kiransa Yunus. Yunus annabin Allah ne wanda ya je yana wa'azi wa mutanensa suka yi ƙurin kashe shi. Wannan abin ya sa dole ya yi hijira kakin Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da ya hijira saboda ƙuncin rayuwa da suka jefa shi. Daga ƙarshe me ya faru? Annabi Yunus fasahama aka yi ƙuri'a bayan yana cikin jirgin ruwa, sai ya zamo ya ƙuri'an ta faɗa kansa shi ne zai faɗa a cikin ruwa, wanda mutanen cikin jirgin ruwan suka ce bai kamata a ce wane ba ne zai faɗa. A sake yi, masana tafsiri suka ce an yi ƙuri'an sau biyu, bai yadda an kuma na uku ba, sai ya tuno cewa shi ne fa yi hijira kafin Allah ya ce masa yi hijira. Don haka sai ya faɗa cikin wannan ruwa ɗin, yana faɗawa aka samu shark ko whale, manya-manyan kifayen cikin teku, ya buɗe baki ya haɗe shi, ya zauna a cikin cikin kifin nan. Daga ƙarshen ma ya fita. Me yasa ya fita? Allah madaukakin sarki ya gaya mana dalili shi ne, walaula annahu kana minal musabbihina. To amma mu yanzu abin taskun shi ne muna cikin kuncin, kuma sai mutum yana ƙara komawa wani abu na daban. A yanzu ne fa za ka samu mutum yana zuwa wai ya je ba da kuɗi a masa kuɗi, wallahi abin kamar wani wasan kwaikwayo, ka ba da kuɗi wai a maka kuɗi. Tunda har kana da shi mai maka kuɗin, me yasa zai karbi maka kuɗin kama tun daga farko ma tukunna? Ya baka kuɗin mana kawai, me yasa zai karbi naka kuɗin masu kyau? Farin kuɗi mutum zai ɗauka bayar wai a masa kuɗi. Muna taɗi da wani ɗan sanda ya ce an kawo musu kesu wai wasu sun zo an yi kaza an yi kaza, ya ce shi abin da ma ya bashi takaici, shi mai ba da kuɗin shi ne abin takaici. Kana da wannan kuɗin a irin wannan zamani? Ya ce wallahi kana da jari. Ɗan sandan yake gaya mun haka, kana da wannan kuɗin da ya ba su a masu yi masa kuɗin? Akan sai masa kuɗi ya ce wallahi kana da jari. Kuma haka ne, wani lokacin muka raina ɗan abin da muke da shi ne. Amma kar mu manta, akwai abin da Turawa suke cewa if you don't think for yourself, others will think for you but to their advantage. Idan kai ka kasa yi wa kanka dabara yadda za ka dogaro da kanka, to akwai wanda za su yi maka tunanin dogaro da kayi ɗin amma fa a nasu fa'ida ɗin. Ɗan kuɗin da kake da shi za su ce ya yi kaɗan ka fara sana'a, ka kawo zami maka hanyar ƙarin kuɗi, kai kuma sai ka ɗauka ka ba su. Suci ma zaune ne, ba sa sana'an komai, ba sa aikin fari balle baki, jira suke wawaye irin ka su kawo su kuma su cinye. To ba a samun kuɗi a cikin sauƙi. shi annabi Yunus Allah madaukakin sarki yace walaula annahu kana minal musabbihin ba dan dama tun can a baya yana daga cikin bayin Allah ba masu ambaton Allah ko yushi lalabisa fi batnihi da ya zauna a cikin cikin kifin nan ilayen yau ba su na zuwa ranan da za a busa kaho Allah shi ya sanya ya zai kifin tayi ba zai mutu ba kenan ko kuma kifin ko ma menene zai faru zai faru da zai rube a cikin cikin kifin sai ya rube ya lalace ya zama kashin kifi kai ko da daga bayan kifin zai mutu kenan shi dai ya kare rayuwarsa a cikin cikin kifi amma da Allah ya kaddara masa zai fito sai Allah ya sa kifin ya fito bakin gaba ya amayo da shi an yi masa haka ne Allah ya ce saboda annahu kana minal ay kana bi ma'ana sara a baya can shi mutun ne mai kula da addini bawan Allah ne na kware to lalle kamata yayi a ce muna kulawa da addinin Allah in tansurullaha yansurukum shine bi ma'ana fazkuruni azkurukum in dai muna yi wa Allah abin da muke yi ne domin neman yardansa to hakika mu kuma Allah madaukakin sarki zai fitar da mu a lokacin da muka fada halin kunci ta'arraf ila Allah fi shidda fi raka ya arfaka fi shidda haka manzon Allah ya ga Abdullah dan Abbas ka san Allah lokacin da kake cikin walwala da nishadi Allah kuma zai sanka bi ma'ana Allah zai zo ya taimake ka Allah zai agaza maka a lokacin da ka fada halin niyyarsu amman yujibul mudarra idza da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard Allah shine mai yin wannan abu shine mai iko akan yin haka saboda haka mu rungumi addinin Allah 100% mu koma ga Allah kowane lokaci mu dage da yin addu'o'i na neman nasara a rayuwa babu ko shakka kuncin rayuwa ba mai tabbata bane inna ba'dal usri yusran a bayan kunci to sauki ne ke biyowa a gaba sai Allah ya ce
yas'alunaka ma ya'lamun
no
kulma
Ubangiji madaukakin sarki yace yas'alunaka ma za yunfiquna sahabbai sukan zo da fatawa a wurinka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman ka ba su fatawa menene za su dauka su bayar sadaka kul ma anfaqtum min khairin kace babu abin da za ku dauka ku bayar min khair ai bi ma'ana min mali babu abin da za ku dauka na dukiyar ku ku bayar sadaka wanda in za ku bayar face ga tsarin da za ku bi wurin bayar da shi falil walidaini ku bayar da shi ma iyayenku guda biyu wal aqrabina da dangin ku ku santa wal yatama ku kula da marayu wal masakini da kuma mabukata talakawa wa bani sabili sannan ku taimakawa ibni sabil matafiyi ko da ku a gidansu ko a garinsu ko a karkaransu ko a kasarsu mutun ne mawadaci wama taf'alu min khairin babu wani abin da zaku aikata na neman lada a wurin Allah na alheri fa inna Allaha bihi alim fati Allah madaukakin sarki yana sanar da shi wannan aya tana mana ishara akan abubuwa da ya dace a ce musulmi za su ke yi su sabon manzon Allah ba sa yin komai sai sun tambaye annabi me ya kamata mu yi inda ibada ne ba sa aikata shi gaba gani ba kaman irin mu ba sai mutun yazo kawai rufe ido yayi ta aikata abubuwa ido rufe hakika idan muna neman tsira sai mun koma muna neman yaya annabi ya rayuwa yaya ce ayi kaza yaya ce kar ayi kaza tanan ne idan mun aikata umarninsa ko mun hanu ga hanunsa ake sa ran zamu samu tsira a nan duniya da kuma ranar alkiyama tambaya da suke yi yaya za a yi su ciyarwa shine Allah ya ba su amsa in kun cire dukiya in an ce dukiya zai iya dauka tun daga kan abincin da za a ci, sutura da za a saka, ko kuɗi da za a kashe. Ko gona, ko wani abu mai kama da wannan wanda mutum zai iya yankewa ya ce na bai ma wani sadaka. Wanda su a lokacin su sun dauki komai da muka sani daga cikin abin da na lissafa yanzu da mata yau abin da ban fada ba. Abu ne wanda in sun mallaka za su iya bada shi sadaka. Misali, akwai Abu Talha al-Ansari daga cikin sahabban manzon Allah yana da wata gona katafariyan gona ce ko lambu da ake kiranta Bayruha tana shakare da ƴaƴan itace kayan marmari kala-kala ga maremari na ruwa a cikin wannan lambu wanda manzon Allah da kansa yakan je wannan lambun wani lokaci domin ya je ya zauna ya huta, sannan ciya yayin itacen cike sha ruwan ciki mai dadi sannan ya fito. Da aka saukar da lantana lil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna, ba ku taba samun nagarta har sai kuna ciyar da abin da kuke so. Abu Talha al-Ansari ya taso takanas ya zo ya ce manzon Allah, naji Allah yayi maka wahayi cewa kaza da kaza. Manzon Allah ya ce kwarai. Sai ce to ni ko daga cikin abin da nafi so ita ce gona ta lambuna na wuri kazan. Manzon Allah ya ce na fahimta. Sai ce to na bai da ita sadaka. Manzon Allah kai duk yanda kaga za ka yi da ita. To dan mu ga ne fassarar wannan aya a aikace a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya ce masa bakin bakin bakin, ma'ana Allah ya albarka, Allah ya albarka, Allah ya albarka. Kalman bakin yana nufin dirkashi dirkashi dirkashi, ma'ana kai abu gagarumin abu, kai ka ta fara aiki. Ko madalla madalla madalla, kai madalla. Annabi yayi farin ciki da abin da Abu Talha al-Ansari ya aikata ta hanyar dauko wannan katafariyar lambu ya bayar da ita sadaka fi sabilillah. In kai ne sai ka ce ita kade ce hanyar samu na, kuma yanzu na dauka na bayar ya zan yi. Kuma shi bai damu ba, su duk wani abin da dukiya ce. In dai ana neman aljanna to za su iya daukan komai su bayar, suka bada ransu ma balle wata dukiya kuma a barbari a duniya. Manzo Allah ya ce masa an karba, Allah ya baka lada, amma ga yadda zaka yi da ita, kaje ka raba ta a tsakanin danginka. Yace sam'an wa da'atan ya nabiyallah, ya tafi ya je kasa ta wa danginsa. Shine bi ma'ana fassarar wannan aya da Allah madaukakin sarki yace kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. In za ku bayar ku fara duba iyaye, sannan ku fara duba dangi. In mutun zai sadaka ya kyautata, ana so ya fara kyautata wa iyayensa in suna raye, sai ya sauko ummominsa, ya sauko kawunansa, ya sauko baffanansa, ya sauko babanansa, ayi wa dangi, sai ya sauko ƴaƴan baffanu, ƴaƴan ummomi, ƴaƴan kawune. In yana da ƙanne yayi, wani lokaci Allah madaukakin sarki yakan jarrabe family guda da talauci, amma sai a cire guda ɗaya tilo ya zama zakara a matsayin zakaran gwajin dafin aikin ayyuka na alheri. Duk sauran family ba su da abin hannu, amma mutum ɗaya sai Allah ya bashi dukiya don a ga yaya zai yi da su. Shin zai ɗauki nauyinsu ne, koko zai bar su koma stranded suna bara a hannun mutane? Wanda wannan iya wannan shi kuma ya ishe shi jarabawa. Ga dukiya Allah ya bashi, amma ya zama inuwar giginya. To kamata in kana da wadata, ƴan uwanka su shaida cewa kai mawadaci ne. A ga gidajensu masu kyau ne, suturorinsu masu kyau ne, a ga cewa ka ɗan taimaka musu da ƴan abubuwa da za su ke taɓuka wani abin a zo a gani na sana'a. Irin wannan rashin taimakekeniya shi yake haifar da gaba da fitina a cikin family. Sai ka ga gida ɗaya ba a ga maciji. Wa baya yi wa ƙaninsa magana, ko ƙanin baya yi wa magana. Ya in mace ce ba ta yi wa ƙannanta ko yayunta magana, saboda tana kallon sun bar ta a gidan miji, mijin babu abin hannu, su kuma suna nan suna tawa da gansu da dukiya ita ko ba sa ba ta komai. Su kuma suna bakin cikin su ɗauka su ba ta don kar mijin ya amfana da abin da suka ba ta, saboda suna kallon wayansu ne ya tara musu. To duka irin wannan yana da kyau mutane su yi kafa kafa a taimaka wa waɗanda ba su da shi, a ji kai a tausaya wa mutanen da ba su da shi, musamman danginka makusanta. In kana yin haka ne za ka samu rahamar Ubangiji, kuma babu wani abu da za ka ɗauka ka bayar. Face Allah maɗaukakin sarki ya ninka maka shi ne, wama anfaqtum wama taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim, babu wani abu da za ku aikata na ayyukan alheri face Allah yana sane da shi. Wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu, ba wa wanda za ku ɗauka ku bayar a matsayin sadaka face Allah maɗaukakin sarki ya mayar muku da gurbinsa har ma da gari. Inda za ka yi sadaka da gaske domin neman yardan Allah, to ba a yin sadaka kuma mutum a ce gobe ya rasa abin da zai bada. Yawa kullum muke lura da wannan. In kai sadaka yau, to insha Allah Allah zai baka kofan yin irin abin da kai yau din guda biyu gobe. Wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu, Allah madaukakin sarki zai ninninka maka. Kuma ina ganin za mu dakata, sai in Allah mai kowa mai komai ya yarda, za mu tashi akan aya da take biye da yardan Allah. Abinda muka faɗa ya zamo daidai, Allah ya sa da kami tarayya a cikin lada. Abinda muka kuskure ko muna roƙon Allah gafara, da addu'an ya cire fahimtar kurakuran a cikin zukatanmu. Sai tambaya ko ƙarin bayani.
Kana da kan sahal da ƙaran da aure
bashila amini kuma bashila dana zai kawo ta nan
no
kuma kalbiyan abin da yake ba
to alhamdulillah shi wannan bawan Allah da ya nemi a bashi aure hakika manzon Allah ya bashi aure din bayan ya jarrabe shi da abubuwa daban-daban ne yace ya nemo abin da zai bayar a matsayin sadaki ya rasa karshe sai aka ce yaje ya karantar da ita ayoyi 10 karatu mai kyau karatu da tafsiri in yayi wannan an daura musu auren ma'ana yanzu auren sadakin ma ajalanni saboda aikin da zai yi din yana cikin zamantakewa da ita ne a zaman auren ne zai mata wannan aikin sadaki kamar yadda aka yi Annabi Musa aure duk da yake shi nasa ba za a yi auren bane har sai yayi kiwo na shekaru 8 in yi shekara 10 yace wannan famin indika kuma uridu an ashukka alayk bana nufin takura maka karshe dai wannan an yi aure sai mallaya yace to yanzu me yaya kuma zai iya ciyar da ita fatin da yanzu sadaki ma ya gagare shi to kullun abin da shari'a take dubawa shine idan mutum yana da dan wani buga da yake yi wanda idan jama'a ana kallon wannan abun a matsayin madogara to babu laifi a bashi aure bale yana buga-bugansa kuma ana kallon ba tuma sanci yake ba gumin kansa yake nema to yayin da zai yi aure Allah madaukakin sarki yakan kawo masa nasarori albarkacin yar mutane da ya dauko ya kawo gidansu saboda shi yanzu shi yake nema wa kansa sai ya zama na iya taskansa guda daya ce amma da ya dauko yar mutane yanzu taskan yar mutanen an tsakuro a gidansu amma ka a cikin nasa taska din account budget din da za a ke bashi yanzu na baki biyu ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa ankihul ayama minkum والصالحين من إمائكم وعبادكم ko aurar da ayama in an ce ayama shine wanda ba shi da aure namiji ko mace du sunan su ayyimu ko aurar da su ayama jam'i na ayyimu kenan ko aurar da ayama minkum a cikin ku dan kar su ke zaman babu aure har wani abu depression ya kama su je sun aikata abin da bai kamata ba ko aurar da su Allah ya ce wasalihina ba iya ya'ya ba min ima'ikum wa ibadikum da bayin kuma mata da bayin ku maza in kun ga salihai a cikin wanda suke neman kamun kai to ba laifi ku aurar da su ku aura ku hada aure tsakanin bayin ku me ya biyo baya sai Allah ya ce in yakunu fuqara idan kuna kallon talauci ya dame su ne kara musu aure talaucin ya garo ya ce yughnihimullahu min fadlihi Allah madaukakin sarki zai azurta su daga falalatasa saboda haka babu laifi idan har yana da buƙafansa masa aure domin ta hanyar yin auren sai Allah madaukakin sarki ya kawo masa kuma wadata kamar yadda kuma har yanzu idan ya yi auren ne sai talauci ya masa yawa abin hannunsa ya koma baya samu ya gagare shi to nan ko babu laifi ya saki yar mutane ta koma gidansu don kar su ci gaba da zama a cikin halin kunci rabuwan ta yi ya kawo masa kuma nasarar samun arziki ta yi abincin ta ne ya ƙare a hannun da shi yake dimowa don haka ya rabu da ita kawai amma wannan baya nuna cewa ita karfa ce shine bi ma'ana wa in ya tafarraqa yakunullahu kullun bin sa'atihi in sun rabu din har Allah sai ya kawo wato aure kan iya zama sula ta arziki yakan kuma kashe auren rabuwa da auren yakan iya zama sula har ta arziki yawa akwai wani hadisi da ake kawo na ƙarya cewa annabi ya ce in talauci da mai da kai aure bayan kai auren sai talaucin ya gagara wai ka ƙara aurowa annabi bai faɗi haka ba yadda za a annabi ya saka a cikin halin niyasu baya yin haka mun karanta tun daga farko yau annabi duk abin da zai kawo sauki da farin ciki wa al'umma shi yake kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan haka wancan hadisi ƙarya ne ya wato dai dogaro da kai in dai yana da sana'a dogaro da kai ba laifi ba shawari kuma zai iya rikewa da yardan Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن دعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وقواتنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Thank you.